unguwa a wacce ake kiranta wacce ce wambai ya kuno unguwar wambai a wannan masallaci na Abdulsalam da muka haɗu a wannan maraice na yau 15 ga watan yau 15 ko 16 ko yau 16 ga wannan wata mai albarka na Zulhijja hijira 1447 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna biyu ga watan 6 shekara ta 2026 mun haɗu da waɗannan fuskoki masu albarka domin tattaunawa kan wata matsala muhimmiya wacce take kamar yadda mai gabatarwa ya ce da za mu fahimce ta mu yi aiki da ita to da mun amfana da kanmu ko mun amfana da al'ummarmu ita ce waƙafi a taken lakta aka ce gudunmuwa daurul waqfil islami fi hayatil umma gudunmuwar da waƙafi yakan bayar waƙafi na musulunci irin gudunmuwar da yake bayarwa wajen gina al'umma wajen raya al'umma ko kuma mu ce al'auqafu wa fiqhu bina'u hadaratil ummati al-islam wato auqaf sune waqafofi da ya kamata a yi waɗanda ya kamata a yanzu mu sami fiqhu darasi da fahimtar menene waqafi domin gina ci gaba na al'ummar musulmi musamman yadda duniya ta musulmi suke nisa cincin kauska tsere mana dangane da matsalar waƙafi da dama mu a nan ƙasar mun yi ma waƙafi mummunar fahimta shi ya sa mutum zai nemi kuɗi ya tara hamshaƙan kuɗi himilin dukiya kadarori amma ya mutu ya koma zuwa ga mahalici ba tare da ya yi wani kansa wani waƙafi cikin wannan dukiya ta sama ya ban ma magada shi kenan abinda za shi ya tara hisabi ya yi tara kuma ya aka kashe dukiya ba tare da ya ware wani abu ya yi ma kansa wanda zai rika kawo masa da lada ko bayan bai da rai ba to kan wannan matsala za mu tattauna na fata ƴan uwa masu sauraro wanda suke tare da ni da kuma wanda suke kallo ya zama cewa mu buɗe kunnuwanmu ina so kila in muka zo ƙarshe kuma ku ƙara mana da taku gudunmuwa shawarwari yau ya za mu yi mu raya wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a cikin society ɗinmu mu fahimci me waƙafi mazanmu da matanmu don mu tashi a rayuwarmu kafin ajali ya zo mana mu yi wani abu da ake ce ma waƙafi to mun sa wannan lakta matakai daban-daban kamar matakai guda 9 saboda rashin lokaci wani mataki da abin da yake karantarwa mataki na farko shine menene waƙafi menene waƙafi tare da kuma cewa mashru'ancin shi waƙafi ɗin wannan da yana cikin matakin lakta na farko a na farko shine mun ce waƙafi me ake nufi da shi wannan kalma ce ta larabci waƙafi abinda malamai suka ce waƙafi shine habsul asli wa tasbilul manfa'a a tsare asalin dukiya ta zama tana nan ba ta lalace ba a tasalwanta ba sannan daga jikinta a riƙa matso wani abu da za a riƙa samu na amfani shi kuma ana yin sadaka da shi shi ne ma'ana wa tasbilul manfa'a misali da zan mana yadda za mu gane wannan tarihi kai ne yanzu sai ka gina wata wato shopping center ko ka gina wasu shaguna ko ka gina wani gida kana da gidaje 15 sai ka ware ɗaya wancan guda 19 duk haya kake ba ba su kake ciki ba in an tattara kuɗin haya za su zo maka to sai ka ware ɗaya biyu ka ce to waɗancan na ba da su waƙafi ba su cikin gadona ba zan sai da su ba ba za a gada ba ba zan ba da su kyauta ba amma na aje su waƙafi duk abin da suke samarwa na haya wataƙila ana karɓar miliyan ɗaya a shekara gidajen nan guda biyu za su kawo nawa miliyan biyu wannan miliyan biyu ita za a dauka a rika aikin alheri da ita ana aikin lada kana samu kana nan da rai ko bayan baka da rai wannan gida ka ware su ba su cikin kayan gadanka ko ba su cikin wanda in an karbi haya in kana da rai zaka sa a jihu wancan 19 din ishe ka wannan shine ake kira wato ainihin tsare asalin dukiyar sannan amfanin da take bayarwa shi kuma a rika aikin alheri da shi wannan shine ma'anar waqafi shi yasa ake so ya zama a dukiyarka kai wannan tsare kafin ajalin ka zo saboda abinda zamu ji na dalilai sai mu zo maganar me mashru'ancin sa me yasa aka shar'anta mana waqafi daga ina ya samu asali da tushe wadan Allah madaukaki da yake wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra wato abinda duka gabatar ma kanku na alkhairi wani abu na lada wani abu na alkhairi da za ku samar to za ku same shi gobe a wurin Allah gobe kiyama kenan shine mafi alkhairi ko mafi girman lada wannan gidaje naka da neman misali 10-20 guda biyu ka ware 18 ka bari aka gada guda biyun nan su ne kai makan ka waƙafi don a rika aikin alheri da abinda suke samowa na kuɗi na lada wannan Allah ya ce abinda ku gabatar makan ku na alheri za ku same shi gobe wurin Ubangiji shine mafi alheri kuma shine mafi girman lada wancan gidaje da ka gadan ma magada sun gada in sun yi aikin alkhairi da su masha Allah za ka amfana amma ba naka bane shi ko wannan da ka ware naka ne har bayan ranka abinda duk suke samowa na lada naka ne wannan aya kenan sai hadisin wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda babban sahabi wannan Abdullahi dan Umar ya shahara da kokarin bibiyan duk wani abu da manzo ya sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana hadisin babansa shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa wannan baba nasa ya sami wata gona asaba ardan bi Khaybara ya sami wata gona makekiya ta dabino da inabi a garin Khaybara wani gari ne na Khaybara Khaybara gari ne a kasar Saudiya a yau wanda lokacin da Yahudawa suka karanta a cikin littafin su a Taura kuma Kiristoci suka karanta cikin Injila cewa wani annabi na ƙarshen zamani zai zauna wurare masu dabino wurare masu dabino shahararru a duniya sune Madina da Khaybara wanda suka zo suka zauna Madina suka zauna Khaybara da fatan manzon da zai fito na ƙarshe fito a cikin su to Khaybara manzo sallam ya an kai mu wannan Yahuda na Khaybara yaki cewa su mika wuya ko kuma a'a shikenan su tattara su bar wannan wuri Khaybara daga nan aka yaki ta zama kasa ta musulmi kasa ce mai dabino mai kasa mai alheri da suka sami wannan gonaki a matsayin ganima na da ya raba ma sahabbai shine sai Umar yazo wurin manzo yake cewa فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبت أرضا لي ولم أصب مالا قط أنفسني أو أنفس إندي منه يا من زال الله ناسا وتقصى وتقونا ونلمو مي درجة مي إيما واند باب وتدوك يا أين زدنا ما لك مي درجة إيما إلو ونغونا تخيبر دا أكربا أكبا yanzu ya sayi manzo yake gaya masa sai yake cewa fa ma ta amuri ne biki me kake umarta ta yi da wannan gona ta wata Khaybara ya rasulullah wanda na samu a matsayin ganima ita ce gona mafi daraja ne a wurina ta dabinai saboda kasa ce da dama ta shahara da dabino mai kyau ita Khaybara wannan annabi yake neman shawararsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa in shi ita habasta aslaha wata radakta biha in ka so ka yi ainihin wato ka tsara wannan asalin gonar ta zama waƙafi ka waƙaftar da ita ta zama waƙafi ba za ka sayar ba ba za ka ba da ita kyauta ba ba za ka gada da ita ba shi ne wato hubuti shi ake kira waƙafi in ka so ka mai da wannan gona ta ka waƙafi sannan wa tasaddaqta biha abinda take samarwa shi kuma na amfani na dabino shekara ake samu so biyu so daya wannan dabinon shi kuma sai ai sadaka shi sai aikan alheri sai wa za a kuna amfani da su a mabukata za a ba dabinon su ci shikenan amma gona shawara da nake baka kenan karka sa cikin kayan gado karka ce zaka sai da ita karka ce zaka ba da ita kyauta duk shawara da na baka kenan kuma yace ita ce gona mafi daraja a gare shi kuma ku duri sahabbai da su yan wasa fanin mu shine da kanshi yace ka bai umarni ya rasulullahi umar sai ni kai ma umarni da ya zanye da ita wannan fa kafin ya je safanin mu yau na dan sami kuɗi yanzu na so zan yi wani abu na alheri masallaci ne makaranta ce wani abu sai na je na yi sannan sai zan faɗa ma kila ma'abina malamina watakila masallaci ne kuma unguwar da masallaci ba shi yake bukata ba sai zo tsira masallaci sannan yana gama sai zan gaya malamina malam na yi masallaci yana nan wakati a zo bayan kuma da masallaci a wurin akwai abin da ya kamata na wakati a yi na mafi lada mafi alheri kuna fahimta ta to ba zai zo kafin yayin ya ce kuɗi ne na samu nake so zan wani aiki alheri da su ne malam yake gani me ya kamata yi ba ne yiman umarnin me zan da su in ya ce wannan kuɗi ka je ka gina asibiti da su asibitin ya zama wakati a ga hanya nan ana ta fama da ruwa da ana shan wahala a je a gyara ta jama'a titabi suna wuce kana samun lada illa masha Allah a'a unguwar ba makaranta je ki gina makaranta duk ayyuka da yawa na wakati sai ka ga mutum sai ya je yayi abin da ba shi yake bukata ba sannan sai zo ya ce me za a ba shi shawara Jabir dan Abdullah babban sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake ba mu labari yake lam a'lam ahadan ba ma qadiratin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min almuhajirin wal ansar illa haba samanin min malihi sadaqatan mawqufatan la tushtara wala turasu wala tuhab ana magana jabi tana abdullah yace ban san wani sahabi na manzo sallallahu muhajiri ne wanda suka hijira su biyo manzo ko ansari ne mutumin madina ban san ɗaya daga cikin su yana da iko da halin da zai wakafi ya mutu bai wakafi ba ban san shi ba ku dubi wannan magana fa shi yasa nace mu bude kunno ma nan har yaran nan ba yanzu neman kuɗi ake ba manufa yake ta neman kuɗi me zan kuɗin baka tsara manufan me zaka da su ba sai ka tara kuɗi family sai mutuwa su zo ta make ta ka mutu ba kai makan ka komai ba amma ga sahabbai Jabir yake cewa bai san cikin muhajirin da ansar wanda sune mutanen arziki na manzo wanda ba irin su ba bayan shi muhajirun da ansar su ne da Qur'ani ya ba annabi ya yabe su Allah ya ce Allah ma ya gaje su su ne wanda ake ce musu asalin hushudin na janna mutawa ne goma nan wurin janna suna cikin su su ne me su ne ahlul badri wanda suka halatta badar su ne ahlul bai'ati ridwan wanda suke dubu ɗaya da ɗari hudu da suke ma annabi to ka gudu wacce sai gama rayuwa ki mai tare ku ke tare ka da ta fara daga sai wani hawo je dinna gida su duba ina yake amma ni gama ba za ka ji me ya wuce in yi mu je ka ta fara a rayuwa sa shi mai ba da wakatin shine ashaqsul ladhi yunshi'ul waqfa wa yatabarra'u bihi wanda zai samar da wakatin kamar da nace masallaci ne amma wanda ya gina wannan masallaci ne wannan makaranta ya gina su ne a matsayin wakafi ba shi da gadanta bai da bai zai iya ba da su kyauta ba ba zai iya sayarwa ba har illa masha Allah kuma duk abin da ake a ciki na karatu na waye na sallah yana nan yana da rai yana samun lada indidan Allah haka in ya mutu ma wannan hayin din na lada na shi ba za a kunne shi ba wannan shine wakati haka nan wata hanya kai ana tabi illa masha Allah hanya nan in ba ta mutu ba ana baka lada asibiti ka gina waye, to shi yasa za mu gani shake shi ma waƙai, wato waƙi kuma ya bada abin kina. Sai na biyu al-mauqufa, wato al-mauquf shine abinda aka bayar na waƙafin, aka ce huwa al-ainu aw al-malu allazi yaj'alu waqfan, shine ainin abu, aka ce ainu shine gundarin abin gashi wanda ka bayar, ko wata dukiya, mulmulan dunkulan dukiya da zaka bayar, wanda zaka sa ta kace wannan waƙafi ne. Wannan shi ake cewa kai misal al-arazi, kamar ƙasa. Yau garin Kano ba abu mai daraja irin mai ƙasa, sai ka ga wuri ya ce maka kaza, da kana garin shi kamar bakwai, ka ji ana maganin biliyan su, da ko ɗari biya ka ce ma ba za ka biya ba. Yanzu fa ba kwari, ba shiri, ba kwazazzabo, nan muka biyo ta wannan hanya bypass ɗin, wani rami can kwazazzabo din, sai muka ga yanzu an cike shana ta, ya zama zai zama gida. Wannan ka saya ƙasa ce ka bayar, ko wani gini ne za ka gina, kamar yadda ake su shopping center ɗin nan yanzu, irin su mall mall ɗin nan, irin su rumfuna a kasine, ka ga wani durare ne da za ka gina ka ce waƙafi. Za ka ga wani yana da irin plaza ɗin nan, yana da su Abuja, yana da su a Kano, yana da su ina, ga su nan. To ka ɗauki ɗaya ka ce wannan plaza yanzu waƙafi ce, ba ta cikin kayan gado na, ba ta cikin abin da zan ba da ita ko kyautu, babu. To wannan kenan, ko kuma mai almazare gonaki da ake noma, lambuna gonaki, inda gashi nan gona ce ta tafi, ka ce wannan waƙafi ce, na waƙaftar da ita, ba ni da ƴaƴana ba su da gado, ba zan sayar ba, ba kuma zan kyautar ba. Da kuma almuhallatu tijariya, wurare na kasuwanci ne wanda suke kawo kuɗi. To matsalar mu sai muka ɗauki waƙafi shi ne gina masallaci kawai, ba shi ba ne waƙafi. Muhimmin waƙafi kamar yadda za mu ji dalilai shi ne wurare ƙasa. Yanzu shi uwar ɗan Khattab abinda ya samu ƙasa ce ta gona, inda ake noman dabino, ya yi waƙafinta. Kuna fahimta da kyau. Sannan al'abar rijiyoyi, kamar yau an daina rijiya irin ta da za a kayan da ruwan kwana kaɗan zai kame, sai bohol, ka gina bohol fi sabilillah, ko bohol na gaske, ba bohol ɗin da kwana kaɗan zai kafe ba. Duk wani sadaka jariya ne za a daina amfani da abin, ya lalace lada ma ya yanke. Shi yasa za ka baya maka bohol, to a tsaya a yi bohol na gaske, mita nawa za a sami ruwa? In an ce ma mita 100, to ka ba da kuɗin mita 100 ce karan kanka, wanda za su yi maka aiki su ma kasi ha'inci, su faɗa maka gaskiya ga yadda za a sami ruwa. Amma mita 100 za a yi, an zo an yi mita 60, an fara jan ruwa kwana kaɗan, bohol ya ƙafe. Shikenan da ya ƙafe, wannan sadaka jariya ta yanke. Jariyan shi ne inda zai ta gudana, to kai ladan ka yanke, inda daina ɗiban ruwa a bohol ɗin. Kuna fahimta da kyau. Duk abin da za a ci gaba, to shi wannan ake kira mu al-mauqufu alai, abinda za a bayar ɗin shi ne rukuni na biyu. Rukuni na uku shi ne al-mauqufu alaihi, shi ne huwal jihatu aw al-ashkhasu allazina yusrafu ilayhim ri' al-waqfi. Shi ne al-mauqufu alaihi, wanda in an sami amfanin su za a riƙa ba abin, suna cin gaje shi. Marayu ne, zawarawa ne za a yi masu, a wasu ne da ƴan gudun hijira, a wasu miskinai ne, a harkar ilimi ce za a sa abin, ko menene su ake ce al-mauqufu alaihi. Ana waƙafi a ce ni na yi wannan waƙafi, da abin da gidan nan na ke kana na haya, da kuɗin abin da nake so a riƙa ma marayu tufafi. A'a, a ɗau marayu uku huɗu a biya musu kuɗin karatu. To shi kenan wannan mauqufu alaihi kenan. Ba za a ɗauki kuɗin a je a sai abinci a cinye ba. Wannan abin da ya ce shi za a riƙa yi. Abu na huɗu shi ne a siga, a faɗi sigan lafazin shi waƙafin ƙarara, ba a ƙoye shi, shi ne al-lafzu aw ma yaqumu maqamahu mimma yadullu ala inshaa al-waqfi. Wabin da za ka faɗi lafazin da zai tsaya matsayin waƙafin, kowa ya san wannan abin da kai waƙafi. Malamai suka ba da misali kamar ka ce waqaftu hadzal bayti lillahi ta'ala, wannan gidan na yanzu na ba da shi waƙafi dan Allah fi sabilillahi. Yanzu shi kenan a rubuta takarda, zamanin rubutu yanzu shi ne a rubuta takarda, a kai magadanka su sa hannu, lauyan ka ya sa, in mai gari ne a kai mashi shaida, idan duk wani wanda ake ganin, sannan a aje wannan takardu inda ya kamata. Wani shi ake ce ma waƙafi, sai ce da kanshi na yi waƙafin wannan gidan na, ko kuma ya ce habassu hadhihi al-ard ala talabatil ilm, wannan gona ta na bada ta wakafi ga daliban ilimi, duk abin da shekara a noma a yin abin da aka samu a ciyar da daliban ilimi. Gona ce kake da ta kadawa shinkafa ake nomawa, shikenan a je a noma abin da aka samu, kila abin da aka samu a rika mai da rabin kudin a noma, rabi kuma na abincin sai ka ce kai daliban ilimi kadai za a rika ba, to shikenan haka za a yi. Wannan sigar ita ce waqad takunu bil kitabati al muwaffaqa, waqadi yana kasancewa da rubutu wanda yake za a gamsu da shi irin yau na zamani, a ce ayi aiki tanti inda ake zuwa a tabbatar da shi da waqafi, aw bi ma yadullu ala iradati al waqfi urfan wa qanuna, ko ayi da abin da yake tabbatar da wato a bisa al'ada wannan abu an yi waqafi ya tabbata, ko kuma dokoki na ƙasa kamar yadda Saudiya su suna da mai bin wazaratul auqaf ministry da take kula da auqaf gaba daya, kai waqafin ka sai ka je ka kai wannan ministry din ta takadu da komai, gida ne ka danka musu, gona ce a wasu dunkulan kuɗi ne, sai ka ba su da amsa waqafi shikenan za su ta kula da wannan. Salisan abu na uku da zamu karanta a wannan darasi shine wato wasu shahararrun misalai da za a bayar wanda a tarihin musulunci inda ana magana waqafi za a faɗi shi. Na farko akwai wato ainihin Bir Roma, wata rijiya da wato ainihin Usman dan Affan ya saya zamanin sa, kamar yadda ya zo a tarihin musulunci aka ce Usman bin Affan ya sayi wata rijiya na kiran ta Bir Roma wato daga wani bayahudi, auqafahu lil muslimina, ya bada ita waqafi ga musulmi. Wannan Bir Roma ana kiranta wata rijiya ce sharara a garin Madina, lokacin muna dalibai ba zan manta ba, ne wajen shekara 1993, aga shekara nawa kenan, ga 7 ga 26, shekara nawa kenan, 33 mun je irin excursion din nan har wurin Bir Roma, mun je mun laikata shekarar da ake corona nan 2020, shi ma mun je wata umara ta musamman, an kai mu wannan rijiya har yau tana nan. Wannan Bir Roma din da can asalinta a tarihi ana cewa ta wani bayahudi ce a garin Madina, kun san da Yahudawa a zona Madina, a lokacin tana da ruwa mai daɗi kuma musulmi suna da bukata. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya zo Madina, ya samu musulmi suna da bukatar ruwa mai daɗi, ita kuma wannan rijiya tana da ruwa mai daɗi, saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai sai ta manyan shari Bir Roma, fa yaj'alu daluhu ma'adilail muslimin falahu biha khairun fil jannah. Annabi ya ce waye ne zai sai wacce rijiya ta Roma ya zama da gugarsa da zai saka ya ja ruwan da duk sauran gugguna na musulmi duka ɗaya ne. Ya Annabi ke nufi rijiya ce ta bayahudi, shi kuma sai an biya ake ɗiba ga shi kashiri. Annabi ya ce wa zai saye ta ta zama masa sakamakonsa aljanna gobe kiyama, amma in ya saye ta ba zai mallake ta a matsayin mulkinsa sai da ya ga dama ba, hatta ɗiban ruwan yadda kowa zai zo ya zura guga ya ɗiba shi ma kafin su. Da yake Usman dan Affan Allah ya ba shi taufiki sai ya ce ni zan saya Rasulullah, aka ce da aka je wurin wannan bayahudi ɗin, lokacin da aka je za a saya sai mai ita ya ce shi ba zai saya da ita gaba ɗaya ba, sai dai a sayi rabi, rijiya fa ya za a sayi rijiya rabi. Shikenan Usman dan Affan ya ce ba komai na yadda zan sai rabi, aka yi mata kuɗi aka yi mata tsaye tsuga kuɗi tsuhugu, aka raba kuɗin ya ce to ga rabin kuɗi yanzu ya za a yi. Shikenan sai aka sa to yanzu ruwan yau ranar ɗiban wa Usman kenan, gobe kuma ranar ɗiban wa bayahudi, to ranar ɗiban Usman sai ya ce to sadaka ne kawai zai ɗibi ruwa. Kuna gani ana tafiya sai ya zama duk jama'a yasu in ka zo ranar ɗiban Usman yasu ɗibi ruwan yau da na gobe na ranar bayahudi kenan. Kuna haka bayahudi ya zo ya tsuguna yana jirawa zai zo ba mutane, bayahudi da bala'in son kuɗi, sai ya ce yanzu yadda za a yi kawai sauran ma ka saya gaba ɗaya kawai in huta. To dama shi abin da yake so kenan. Dama lallaka shi kenan sauran kuɗin ya biya shi. Kaga rijiya ta zama tawa ta Usman bin Affan, shi kuma shi kenan daga nan ya sa ta shi kenan ta zama mulkin Usman radiyallahu anhu wa ja'alaha waqfan lil muslimin yashrabuna minha majanan. Daga nan Umar bin Usman ya sa ta to yanzu ta zama waƙafi ga musulmi su zo su ta ɗiban ruwa kyauta. Ba wata rana da za a ce sai sun saya. Da ranar shi, da ranar bai hude da yanzu duk zama ranar shi. Ya sa su, ya sa rijiyar waƙafi ce su riƙa ɗiban ruwan shanta suna sha kyauta. Fakana zalika min a'azami awqatil islam. Wannan yana daga cikin manya-manyan waƙafi a musulunci a tarihi. Inda za a yi wannan babin to sai an karanta maka. To da aka zo ya sanya ta waƙafi ga musulmi. Duk abin da ke dan Allah, Allah zai sa mai albarka. Sai ya zama gefen rijiyar inda ake zuwa a shayar da dabbobi ruwa na kwarara. Jama'a na ɗiba na kwarara. Duk gonakin gefe sai suka zama danshi, sai suke danshi. Sai suka zama lambu. Shikenan dalilin wannan sai aka samar da dabinai, aka dasa dabinai masu yawan gaske dubban tuwasun dabino. Madina dama garin dabino ce. Mun je inda ake noman dabino garin Madina za ka yi mamaki, ba wai noman dabino irin namu na bayan wa. Fadama ce za ka ga dabinon ya rufe sama da kyau, ƙasa kuma su inabine su waye su kabeji ne, haka Madina take. To sai zama wannan gefen rijiya gaba ɗaya gonakin sun sami danshi na ruwa sakamakon wannan rijiya. Daga nan aka dasa dabinai, su ma dabinon suka riƙa kawo ‘ya’ya, kuma duk aka sanya su a matsayin mai. A matsayin waƙafi. Yanzu gona rijiya ta tashi daga iya ruwa kawai, gefenta kuma ya zama lambu. Daga nan shi kenan su ma wannan dabinan aka sa su wato waƙafi. Daga nan sai aka canza ita wannan gonakin su ma suka zama tsawon zamani aka haɗa su da rijiyar a matsayin duka waƙafi ne na Usman ɗan Affan. Sai wannan wuri ya zama gona ko mu ce lambu. Wanda yake samar da dabinai, wanda suke dabinai ko masu daraja masu daɗi. Daga nan sai aka fara tsawon zamani, tun daga wancan zamanin sai kuma aka mai da kiyaye wannan wuri da rijiyar da wannan dabinai ɗin suka zama gaba ɗaya waƙafi na Usman ɗan Affan. A wannan lokacin aka ce an samar da gindin dabino sama da dubbai, ba dubu ɗaya ba. Kuma dukkan su a matsayin waƙafi ne suna samar da ‘ya’ya, suna kuma samar da amfani. To daga nan lokaci da aka zo aka sami canjin zamani, aka samu cewa ya za a yi da wannan gona ta Usman bin Affan mai dabino, ya za a yi da rijiya mai daɗi da ake shan ruwa. To sai aka zo ita gwamnati ta Saudiya, inda ta samar da idaratul waqfi, wato hukuma ta musamman da ke kula da auqaf. To sai aka ce yanzu abinda dabinan ake samu na kuɗin sun an sayar, to yanzu kuma a zo a sayi gidaje. Shine sai aka zo aka fara sayan gidaje da waɗannan kuɗin dabino ɗin, wanda asalin su wancan dabino shi ne kuɗin su ne, aka gina waɗannan gidaje da za a ba alhazai su shiga a matsayin haya, kuma haya mai sauƙi. Sannan kuma kuɗin su kuma a ɗauka a sarrafa su wajen ayyuka na alkhairi. Wannan tsawon waɗannan shekaru da aka samu yau shekara 1400 da wani abu, rayuwar Usman bin Affan har yau waƙafin suna nan a Madina. Bai ya tashi daga rijiya ya koma da binai, da binai sun koma gidaje, daga gidaje sun koma hotel. Ku ji albarka malam. Wannan yake nuna maka fa’idoji malamai suka faɗi na waƙafi, cewa shi waƙafi ƙofa ce mai girma daga cikin ƙofofi na sadaka wanda suke ɗorewa. Inda ka yi su don Allah, Usman bin Affan ya bar duniya yau sama da shekara 1400, amma har yau yana cin gajiyar waƙafin da ya yi. Wannan gidajen abinda ake samu na hayan su, wannan hotel-hotel ɗin, kuɗaɗen da ake aikin da ake da su na lada, Allah kaɗai ya sani. Abu na biyu, wato fa’idar da aka samu malaman suka ce shi ne, wato ainihin idan aka ce waƙafi an yi shi, to a sa shi a hannun da ba zai lalace ba. Yanzu mai masallacin nan da ya yi, da bai dora shi hannu mai kyau ba da makarantar nan yara ba su karatu mata ba su karatu ba a sallah ya sami ladan ko nan gaba kadan ya lalace makaranta ta lalace zuwa zuba waye shikenan an daina karatu to wannan shi yasa ake so zaka wakafi ka tsarkake niyya kuma an ka tashi ka sashi hannun da za a kula maka da wakafin ka kana da rai ko ba ka da rai shi yasa wakafi ba a cika so ka jinjina shi ga kanka ba ko ka jinjina shi ga wani da shi ma kila zai mai da shi mallakar kanshi in kai wakafi ka sashi wurin da ka tabbatar amintaccen wuri ne za a ci gaba da abin kula da abin tsawon rayuwa wato illa masha Allah abu na uku da aka fa'idanta ikhlasi cikin ayyuka duka yana zama sababin wanzuwar wannan aiki da tabbatar shi tsawon zamana tsawon lokaci fa'ida ta hudu malamai suka ce wato ainihin sadaqatun wahidatun qad yastamiru naf'uha mi'at sinin sadaqa kwaya ɗaya kat in kai ta dan Allah sai ta amfanar da shekaru masu yawa ana cin gajiyarta rijiya ce Usman ya saya ga shi annabi ya ce wa zai saye ta yana da aljanna an ga aljanna ta tabbata ga Usman tun da ya saya kuna fahimta to sannan ga kuma lada yanzu yake ta samu ana sa mai anizani shi an kama ko rijiya ashe kaga da za mu gane ba za mu yadda mu zauna ba mu yaka shi ba a rayuwar mu ga hadisi ingantacce da annabi ke cewa idza mata ibnu adam a wani ruwayar idza mata biyu idza mata al-insan in kada amaruhu illa min salatin mutum idan ya mutu aikin sakakkab ya yanke gaba daya in ka ce fayil ne sai ambata yace sadaqatin jariya sadaqa mai gudana sadaqa mai gudana ita ce wakafi abinda za a yi ta amfani da abin kana kwasan lada kuna ganewa annabi yace wa ilmin yuntafa bihi ko ilmin da mai ilmin ya koyar koya mutu ana ta amfani da ilimin shi ma za a yi ta bashi lada Allah ya ji kan malaman mu ya gafarta musu abinda suke mana na ilimi suka bamu yanzu muna koyarwa suna samun lada haka nan kana aiki da ilimin da aka koya maka kana nan wanda ya koya maka yana fatan lada shi ta ma tana cikin sadaka mai gudana ko malami ya mutu wanda ya koyi suna amfani da ilimin sa ana bashi lada wannan ba wannan fa'idin ba a rufe shi na uku shine annabi yake awwala da salihin ya da ula ko da nagartaccen da salihi da zai rika masa addu'a yasa zaka yi ai ta zaka rika cewa Allahumma rzuqni waladan salihan har ka ce Allahumma rzuqni waladan kai kai shi sai ba ka dan fitinan ne wanda zai sa maka hawan jini wanda zai sa maka bala'i ba aka ce da nagari wanda in ka mutu zai rika maka addu'a to shi ma ko ba ka da rai sai da yace Allah ya ji kan baba Allah ya ji kan mama wannan addu'a sai ta ladanta sai ta sani shi haka amma sai aikin alheri sai ya sabi kamar shi ya ɗan uwa wannan rijiya ta biyu Roma da muka bada labarin ta wato misali ne mai girma dangane da sadaka mai gudana da ya kamata a rayuwar ka kai ma kai kokari ka kulla ka ga yadda zaka samu ma kanka wato ainihin sadaka mai gudana abu na biyu da ake bada misali a shi a sadaka mai gudana ko a wakafi shine wato ainihin hadiqatu bayruha babu salu bayruha wata gona ce ita kuma ta abi talha abu talha shi ma babban sahabi ne na manzo wanda inda zamu rika koyi da sahabbai dai da su muke koyi shi ma haka nan yana da wata gona babba ta dabino a garin Madina sannan kuma tana da ruwa mai daɗi manzo sallallahu alaihi wasallam yakan gangara ya sha ita ma a tarihi duk an nuna mana inda take yanzu babu ita ba wurin duk masallacin manzo ya haɗe da ita amma ita ta Usman bin Affan nesa take da masallacin manzo har yau tana nan an bar wurin kamar wurin tarihi amma ita wannan masallacin ya haɗe ta to sanda take annabi yakan gangara ya je shagon ta tana da daɗi ruwa mai daɗi kuma gonar da binanta ita so bi take a shekara in yayi kafin wani lokacin sai ya kara masa yarda Abu Talha ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya umma kihu Abu Talha da ya ji fikihun ayan nan ya fahimci ta ce kai ba za a ba mu ladan abin da muke sai mun ba shi da wanda muka sishi nake so ya Rasulullah ko dubi dan Allah imanin sahabbai ko kamar yau kai ne ka gina gidaje wani hamsaki gida a wannan uwa can kuma cikin gari kana da dan wani wanda cikin irin gidajen nan ko ya ce sai ka sai a ce to ga aya za kuma kai ba da ɗaya ko ka shi wani za ka ba inda ka fi son ko kuwa wancan wato imanin sahaba yan uwa ya wuce, shi yasa muke ba ma shiri da yan shi'a yan uwa. Yan shi'a ba wanda za su taba sai sahabin man masu wannan imanin, kai za ka yi wannan? Shi abin da Usman bin Affan ya ake ta tsuga marijiya kuɗi da haka ya ce ya gani ya tsaya, za ka iya wannan aikin nasu? Kamar wani yanzu yana zagan maka su, ka ce za ka yi daidai wannan karatun nashi? Wannan ya zo ya gaya manzo sai Annabi ya ce bahain zalika malun rabih madalla, kai wannan dukiya ta ka ita ce dukiya mai riba, ita ce riba, wato dukiyar da ka ci ribar ta, ku ji ba wata magana ba. Kamar kai ne yanzu da kuɗi ga miliyan 100 kana juyawa ga wata miliyan 100, ita ma ta ka ce to sai ka ɗau miliyan 100 ka bar waƙashi. To wannan miliyan 100 ita ce me? Ita ce ta ka ta haƙiƙa, waƙashi ba yana yanda za ta baka lada ba. 100 ba in ka mutu ta wace ce? Amma su gado ce ta magadan ka ce ba ta ka bace, kana mutuwa ba a ƙarisa wani abu naka sai dai a ce na magada. Shi yasa ake kira da tariƙa, abinda ka bar ma magada. To kaga yasa Annabi ce mai kai madalla da wannan dukiya ta ka ita ce dukiya mai riba wacce ka ci riba ta. Annabi ya mashi wannan ishara din, ya ba shi shawara, shi kenan daga nan sai Annabi ya mai ishara ta kuma ka sa ta wato ga ƴan uwanka makusanta, ya zama su za su riƙa cin gajiyar ƴaƴa da amfanin wannan gona ta ka. Shi kenan Abu Talha ya ɗauki shawarar manzo, ya sanya ta ga ƴan uwansa na jini ɓangaren mahaifiyarsa da ɓangaren mahaifinsa. Shi kenan ƴaƴan bishiyar da amfaninsa dai sun yi su ne za su ci gajiya, shi kuma yana nuna kwasar lada. Ka zama me? Waƙafi ƴan uwa. Wannan kenan abu na uku ina jin da za mu iya ƙarawa da shi a cikin misalai, shi ne wato abinda wata gona ko kuma ain ba gona ba, wani idan ruwa da ake ce mai ainu rabi'a. Makka kun san gari ce mai zuwa su, ana fama da wahalar ruwa, wanda ruwan zamzam ɗin nan da yake kusa da Ka'aba lokacin alhazai ana shan wahala da mazauna cikin Makka. Sai a lokacin daula ta Abbasiya matarsa ana kiranta Zubaida, ainu Zubaida nake so in ce ba ainu rabi'a ba, ainu Zubaida. Wannan Zubaida ita ce ta yi wani waƙafi ita ma, wanda aka ce ta sarrafa kuɗin da suka kai miliyan dinari miliyan 1,700,000. Dinari fa yanwa ba dala ba, dinari ya fi dala daraja da ƙima. To dinari miliyan 1,700,000 haka ta kashe wannan mata ta shi wato Haruna Rashid a lokacin, shi ne wato ainihin lokacin daular Abbasiya ta ja. Shi ma an je da mu lokacin da na je wannan umara, an nuna mana sauran ƙurƙushin alamar inda aka kwararin wannan ruwan. Ruwa ne aka yi mashi kamar yadda manoma ɗin nan suke yi, ai nan ya zo nan ruwan, daga nan ya taru a sake buga shi ya sake gaba da haka da haka ake sha da mutanen Makka alhazai. Daga can wajen Makka aka je aka yi inda asalin ruwan yake mai daɗi, ta kashe wannan kuɗin ta yi don alhazai su sami ruwan daɗi su sha, mazauna Makka su sha. Shi ma ana lissafa shi cikin wato wanda suka samar da waƙafi a duniya wanda babu irin shi a yau. Ta kashe wannan kuɗi don kawai ta sami lada fi sabilillahi. To suna nan misalan ƴan uwa da yawa, wannan kaɗan na ɗan tsamo mana daga cikin maganganu na malamai. Saboda haka malamai sun faɗi wannan a cikin littattafansu na tarihi, littattafai da aka rubutu a kan maganar wato menene waƙafi ne ke sama da lada. Har yau har yanzu in ka je kana karanta littattafai na waƙafi da na da da na yanzu, har ka gangaro na yau, babban wanda ake misali da shi shine Sheikh Suleiman Raji, yana nan da rashi a Makka. Shi kuma waƙafin da yayi na kuɗi ne na shi dukiyarsa gaba ɗaya, dukiyarsa mutum ne na hamshaƙe mai kuɗi, buluniya na dala, ba buluniya na riyal ko na naira mu ba, na dala ce yanzu da ake da ita. Yalla ya bashi mutum ne ɗan kwangila, ya sami kuɗi ya yi waye, sai ya tattara 'ya'yan shi ya ce to dukiyata ga ta nan, zai ya ba su kowa mazansu da matansu dukiyar da iya rayuwarsu za su yi ta amfani ta. Ya ce to wannan kuma tawace tawace tawace, shi kenan aka yi rubutu to ta wannan ni kuma na bai da ita waƙafi. Waƙafi zan riƙa ci ni har iya rayuwata a ciki, amma waƙafi ce na mutu ku ƴaƴana ba ku da gado, ba sayarwa ba bayarwa, tawace. Wannan yake ta ayyukan alkhairi, in ka je Makka ka ce akai ka masallacin wato addinin Sheikh Sulaiman Raji banda harami na Makka duk a Makka ba wani masallaci babba irin shi. In aka zo lokacin azumi masu itikafi, in ka je itikafi ba abin da zaka bukata, komai maka za a yi, cinka da shanka na lokacin buɗe baki, lokacin sahur, da wurin aje kayanka da komai. Mutane ne sama da 1000 suke itikafi a masallacin nan shi, benaye ga sunan bankuna ba mutum ne mai kuɗi to suna nan. An ce yanzu wannan wakatin lafiya ninka daga sadiya abin Allah ya samu abin albarka ya zama biliyoyin daloli a yanzu. Ya jama'a, mu muna nan a ƙasar mu sai dai a ta tare himilan kuɗi da himilan kadarori, mutum ya mutu ya ban mu ƴaƴa su zo su raba su ta masha'a. Wasu kafin wani lokaci dukiyar ta lalace, an ban masu cin da dukiyar gado ba ita ce maɗa gado ba ita ce mai kuɗi ba. To shi yasa wannan na karanto mana ne don mu ɗau darasi. Darasi na huɗu cikin darasin da za mu yi shi ne ahamu maham nadirul waqfi, muhimman abubuwan da wanda aka ba waƙafi kulawa zai kula da shi. Waƙafi mu a nan ƙasar wasu wuraren inda ake samun matsala na yi waƙafi to amma ya zan ina zan sa shi, wa zai kula da shi? Mai kuɗi kila ya ce waƙafi ne amma shi zai kula da kayan shi, to ran da ya mutu wa zai ci gaba da kula da abin? ƴaƴan shi. Idan ƴaƴan ba su damu da abin ba, ba suna gaba dukiyarsu ba ce a'a ba kayan su ba ne, za su kula da shi? Yasa sai ka ji abin ya lalace. Akwai wani babban kuɗi a kananan ya gina makaranta, ya gina islamiyya da ajujuwa manya babba, ba sai na faɗi sunan shi ba, amma da yake ya jinjinta ta tashi ce ya zo ya mutu, kamfanin shi ke ɗaukar nauyin malamai da ana biya ana komai, ya mutu shi ke nan dukiyar tashi a rage, daga nan makarantar da ta ɓalɓance ta lalace saboda ya jingina ta ga kanshi. Ko kai waƙafi ka jingina shi ga wani malami, malamin nan shi kuma ya ɗauka abin nashi ne, masallaci ne, makaranta ce, wani abin nan, yan ya mutu shi ma ya yi zo su ta rikici a kai kayan gado ne nasu, duk na waƙafi ya lalace. Kaga ba daidai ba ne? To waƙafi ana so wanda za a ba shi kulawa da shi yana da suwa sharɗin da ya kamata ya kiyaye. Na farko shi ne al-muhafazatu ala usulil waqfi. In aka ba ku waƙafi kamar nan da wannan mai masallacin da makaranta ya haɗa yake ya ba masu islami waƙafi, wannan wajibi ne mu da aka ba mu kiyaye asalin shi, ba sadda za a zo a rushe masallacin da makarantar nan, asalin na nan tushen. Sannan can ne yake waqfi wastismari, yadda za a bunƙasa shi duk ga shi nan kamar da kuke ta ƙoƙari a gyara a waye a renovate shi makaranta a gyaggyara, to dole a sami wannan. Na uku shine tanfizu shurutul waqf, idan mai waqafin ya sa sharuɗa ga yadda za a yi da abin, to haka za a tafi. Makaranta ce a kila an sa cewa a inda marayu da suka fara karatu a sun fara karatu a mutu an bar su, uban yari su kuma za su iya biya ba a bar su su ƙarasa, kamar yadda haka makarantun mu suke su. Duk wanda yake ciki yana karatu uban shi ya mutu kuma uban bai bar abin da ya za a ci gaba da biya musu ba, to har ya gama karatu zai yi karatu shi kyauta. Wai an sa irin wannan sharaɗin dole ne a kiyaye shi, wannan misali da ke mana ba za a canza wannan sharaɗin ba. Hakan nan tawzi'u re wato al-waqf, abinda ake samu na amfani. Yanzu kamar wani ya ba mu gida ya ce waƙafi ne na makaranta, gidan nan haya aka sa, abinda ake karɓa na haya to dole ne a sa shi inda ya dace, gini ake sai a sa kuɗin yadda waƙafin shi ne na samun lada. A'a, watakila wani malami ne ke da matsala za a iya ɗauka 'yan kuɗin a biya mai buƙata, duk waɗannan abubuwa dole ne a sa kuɗin ko in abin kuɗi yake kawowa. A ce an ba ku inda noma ake, in an sami noman ya za a yi da shi, to sai sayarwa za a yi a sake mai da noman, gaskiya an yi wannan a tsari. Sannan da kuma idadul hisabati wa hifdhus sijillat, dole ne a samar da abin da za a riƙa dokumenti, littafi ne a riƙa rubutawa kuɗi kaza sun shigo, an kashe kuɗi kaza a kaza da kaza, kamar yadda muke yi a almajalisul islami. Ka je ka sami sakatare, komai ya aka sami kuɗi sun shigo, ya aka kashe su kwandala ce komai, to wanda aka ba shi waƙafi dole sai ya yi wannan. A wannan lokacin dole ne ya zama cewa inda wani tsari da aka bayar a rubuce rasmiyan ya zama ana bin shi kar a kauce mashi. Eh, kamar a ce hukuma tana bayar da kamar Saudiya su tunda hukuma ce ta auqaf, tana da sijil da za ta bayar da za a rika tafi da abubuwa. In kuma hay'at ne kamar mu hay'a ce ta me ta majalisinmu, ko kuma ainihin wata mu'assasa ce zatul alaqa, to duk wasu abu da ake ba da suke da alaka da waƙafi dole sai an samar da su. Wannan shi ne abin da ya kamata wanda aka ba shi waƙafi ya kula da shi, ya kula da shi, kar ya taɓa ya mai da shi nashi. Malami ne makaranta ke masallaci kaka ce naka ne, sai da kaga dama sai da zaka kuma radda ka mutu ka bamma ƴaƴanka gado a zo ana za a sai da masallaci a raba. Babu ko a zo ana rikici da ƴaƴanka da ƴan kwamiti da waye, duk wannan ai kokari a nisance shi. Abu na biyar shi ne ahamiyatul waqfi hayatul umma, muhimmancin waqafi a rayuwar al'umma. Wannan shi ne gundarin ita lecture din kenan. Shi waqafi ƴan uwa na farko ka ɗauka ibada ce, sanda za ka yi kaka ɗauka al'ada ce, a kai sha'awa ce, a kai don kana da kuɗi za ka yi wani abu, wannan a ibada ce. Ya sa in da ka san ibada ce ba sanda za ka zo ka yi wani abu na hauka na rashin hankali a kan waƙafin da ka yi. Ibada ce mai girma kuma sadaka ce mai gudana, saboda hadisin na karanta na ɗasu. Sannan abu na biyu daga cikin wato muhimmancin waƙafi a rayuwar ɗan adam al'umma shi ne daurin waƙafin bina'il ijtima'i wal iqtisadi. Shi waƙafi yana ba da daman a gina society na al'umma da kuma tattalin arziki. Yanzu ƙasashen da suke kula da auqaf suke da su, ɗan kaga kuɗin da ake samu miliyoyi ƙarƙashin waƙafi za ka yi mamaki da aikin da ake samu ƙarƙashin waƙafi. Wasu mun taro da su a kan waƙafi, mutumin Murtaniya ne ya ce su a ƙasashen Murtaniya har shanu garken shanu ana yin waƙafi. Waƙafin shanu na waƙafi ne shanun ba na ya mai su ya ba da su waƙafi, suna haihuwa ana sayarwa ana aikin alheri, ana tatsa nonon ana sayarwa ana aikin alheri, takin su da waye nasu duk a matsayin waƙafi. Wannan ana yi za a samu aiki kuma zai ba da irin noman da ake yau na zamanin nan, a ce an sa wannan kuɗi na waƙafi ne ƙarƙashin wannan, ya kuke gani za a samu aiki kuma za a samu ba? Haka nan gidaje a ce ana ba da su kamfanoni da waye za ka gina kamfani gaba ɗaya ka ce ka ba da shi waƙafi. To shi waƙafi yana kawo cigaban al'umma da kula da tattalin arzikinsu, shi yasa ake ƙirga waƙafi wata gada ce da take ƙulla tsakanin talakawa da masu kuɗi, kuma ba tare da a yi maka goli ba, ba tare da a yi maka a nuna maka isa ba, kai faƙiri baka ma san abubuwan waƙafi haka suke. Za ku yi mamaki ƙasashen da suke da makarantu manya har university, amma waƙafi ke tafi da su university ba, ba wai irin makarantu da namu primary islamiyya waye ba, university amma da biyan malamanta da komai ka ji an ce ma wannan university koman su waƙafi ne. Kuma ba wai university irin namu bace ka dawo boarding, ɗalibi na karatu nonon da yake sha daga irin gonar waƙafi aka samar da shi, daga kamfanin shinkafa da ake ci suke yin ta, menene komai fiya hotel nan da duk abin da ake na waƙafi ne ya samar ake tafi da komai. Malamai da suke karanta abin da ake bin suna albashi daga abubuwa ne na waƙafi da ake samu. Wani waƙafi a Mali, wata makaranta da wani ya zo yake ba da labarin ta Ƙur'ani ce, in ka ji yadda ake za ka yi mamaki tukunya da ake rafa ma ɗalibai a binci tukunyar kaɗai za ka yi mamakin girmanta da zurfinta. Kuma ɗaliban da suka yi makarantar ne tunda sun mai da ita waƙafi su suke ba da duk abin da ɗaliban makarantar suke ci. Duk ɗalibin da ke karatu a wannan makarantar ba abin da wani baban shi ko shi zai bayar. Abincin da suke ci shinkafa ce, wani nama ne, kaji ne, ko me daga asalin waƙafi ne. Saboda wannan suke makarantar sun fita sun zama hamshaƙan 'yan kasuwa, sun zama hamshaƙan ma'aikata, sun zama hamshaƙan mutane, saboda haka su ne suke sponsoring duk abin da ake a makarantar. Kuma malamin makarantar ba ruwan shi da kai ɗan mai kuɗi ne, kai ɗan talaka ne, ko ka zo gaban shi daidai wa daidai, sai an cire maka duk wani jiji da kai in ka zo kai ɗan mai kuɗi ne. A'a, sai an cire maka jin ƙabilanci, kai daga ƙabila kaza kake ba, duk sai an cire kun zama daidai wa gida. Me ya sa musu wannan waƙafi? Kuma malaman su karanta da izar su, shi ya sa waƙafi inda za mu same shi, ɗan uwa abin da yanzu muke fama da shi, wallahi duk za mu huta da shi. za a gina society, a gina ilimi, a gina al'umma ba tare da wai sai hukuma ba. Yanzu din me yake za a ke tabuwa? Malamai ba su da dole sai sun jira gwamnati ce musu, sai sun jira ƴan siyasa su musu, kifa sai ka ga suna cikin matsaloli. Amma da suna abin da suke na wani wuri abin ke zuwa, ba ma wanda ya san menene shi. Wanda ya bada abin ya mutu tuni, shi kuma abin ana nan ana cin gaje shi. Kai wakafi wancan ya mutu ya bari, wancan ta yi ta bari, za mu zo muna ta jira ko mun mutu mun bara? Babu, ba a zo ana wulakantuwa ba. Limami za a riƙa biyan shi albashi daga abin nan ɗin wakafi, bai ma san daga ina kuɗin suke zuwa, ba mai mashi goyi. Amma yanzu a ce sai an bara, sai an waye, an san liman za a ba, ladan za a ba, mai shara masallaci, dole ya ɗan riƙa jin damuwa a cikin zuciyar shi. Wakafi biyu na samar da wannan. Abu na uku, wato ƴan uwa wakafi cikin muhimmancin shi a rayuwar al'umma shi ne ɓangaren abin da ya shafi ilmantarwa, abin da ya shafi tsakafa, abubuwa yau na zamani kenan. Mai da ya ce mana ina ba da istiqlaliya ta malamai, ƴanci, huriya. Malami bai taɓa jin cewa jingine yake da wani, ko gwamnati, ko jingine yake da wani mai kuɗi, ko wani ɗan siyasa, zai sami ƴancin kanshi. Sannan za a yaɗa da'awa da kuɗaɗen wakafi a tafi ko'ina, a da'awa da wannan kuɗin da abin da ake samu fa na wakafi. Sannan hakanan za a gina abubuwa na alkhairi, halaƙoƙi na ilimi da ake yi. Yanzu nan wani karatu da muke da wani malaminmu, in za a tafi ga sunan ɗaliban, kowa sai ya kawo kuɗin mota, kuɗin mai da za a zuba. To inda yin wannan auƙaf ɗin, kawai tambaya za a yi nawa ne abin da za a kashe in an je, abincin da za a ci a karatun da za a yi na kwana biyu, kwana uku, kwana huɗu, nawa ne abin da, shikenan a ba su budget, shikenan gaba ɗaya su kawo abincin, ko su ciro kuɗin da za a yi wannan karatu. Lada wanda suke tuni da masu so ce aiki lada da kuɗinsu, ba tare kuɗin ga su nan himili. Wannan yadda wakafi ake ƴan uwa kinan, wato ilimi a wakafi yana taimaka ma harkar ilimi, taimako na gaske ƴan uwa, taimakon da ina muna yin shi ɗaliban ilimi a makarantu na nizamiya har makarantu na namu na boko, duk tafi da su za a yi, ba sai an zo ana jira ba, don ana da kuɗin da za a yi. Kuɗi ne gadadu. Mutum ya shekara, yanzu mun ji Usman bin Affan shekara shi yujin 1400, har yau wakafin sanana ana ɗauka na ake alheri. Kuma ba shi kaɗai ba, Jabir ya ce duk sahabbai ba wanda ya mutu ina da hali kwace sai da wakati. Ba mu yanzu sai ka tara kuɗi kawai, ba ka ma san me amfanin su ba, ba kai makanka gata da su ba. Saboda haka jami'o'i da yawa manya-manya a duniya, in ka je Pakistan za ka sami irin wannan gonakin a irin wannan auƙatar. Pakistan za ka ji university ce da branch da waye ne da rassanta wurare daban-daban, duk daga wakati ake komai. Saboda wakafin ba wai ana an kulle kofa kai ba ne a kan gina masallaci, a'a, mashru'an abubuwa, project, samar da abubuwa na kawo kuɗi, kamfani kaza ana da kuɗi a ciki da yake kaza, kamfanin kaza ana da shiya, kamfani kaza. Saboda haka duk abin da aka samu a shekara su za a tattaro a zo ina ayyuka alkhairi da za a yi, sai a ɗauka a bada kuɗin a yi irin wannan. Saboda haka ƴan uwa ɗalibai a da da yawa suna karatu, suna cin gajiyar wannan auƙafin, kuma su zawo su ma su aiki ƙarƙashin irin waɗannan auƙafin wanda suke amfanuwa da wakafi. Abu na shida shi ne dole sai mun gyara fahimtar tasihu mafhumul waqfi inda ba'd al-nas fi Najeriya. Sai mun gyara fahimtar mu dangane da wakafi a yau, wallahi indai muna so mu sami canji, da ni da mu da ku, sai mun tashi daga tunanin abamu. Mu matsalar da muka samu a Najeriya matsala ta bara din nan, a ƙaliya mentality na cewa ni aban ba ni in bayar ba, wanda ita ce kamata mu cire a ƙwaƙwalen al'umman mu. Yanzu maganar da ake wani na nan shi tunanin shi da alhajjiwa ne ake magana fa, da hajjiya wanke shi ba ruwan shi, a ni ai talaka ne bisa wajiya maka. Abin da kake samu za ka makanka tsari wani percentage, idan 10,000, 20,000, 30,000 kake samu a wata, 100,000 me za ka cire wani percentage kana ajiye shi da sunan wakafi? Ya kai kadai, a ku haɗu guru, me zan ajiye, me za ka ajiye wannan wakafin? malaman da suke mana wata lecture da naji wallahi ba mu tashi ba sai da mun ma muka ce bari mu saka wani abu wakati sai da muka hada a kallon kudin da sun wuce da 2000 mu da muke dalibai a wurin mun 20 mun ba mu kai 30 ba amma kowa saboda karatun da ya ratsa shi sai da ya zaro abin da ke ajiyo shi a lokacin yace wannan ga sunan aka tara aka ba malamin mu lecture aka ce wannan wakatin mu ne na wannan taron kowa inda duk za a je a sa wannan riyal 2000 muna jin mu ma muna da kamashi to amma mu da an zo ana mana wa'azi sai in kwan gawayin lamo ba da ni ake ba to akan wakati sai mun tashi daga tunanin cewa wai ni ba zan baya ba sai ni za a ba zuciyarka ta kawo cike na kullun zuciyarka ta gina ta akan ni zan baya ba ni za a ba ba shikenan in ga aka za a baka wani dalili yasa aka baka ba laifi amma ya zama zuciyarka kai dai san a baka kai baka so ka bayar na kuma masallaci da yake so jama'a su haɗu na unguwa ya zama wurin saduwa wurin haɗa zumunci wurin waye a kowane lungu da kwana masallaci ko har nan ana karatu wannan masallaci wancan ana jin karatun shi wancan yana shiga na wancan ba haka yake ba zamanin mu yanzu akwai abubuwa na wakati sai ko haka ne ba wai makarantar da kade za ta samu da kudin gudanar da kanta ba yanzu dole ne da sa makarantun mu ake sa school fees saboda an babu malaman me da me za ka biya su inda aka ci gaba makaranta yanzu kawo makarantar nan taku yaran da za su karatu nawa ne sai a duba nawa ne wanda suke ƴaƴan talaka ba za su iya biya ba sai a ji wasu kuɗi na wakati can da ake samu na wani kasuwanci ne a kwari ne ko a singare ko a sabon gari ne ko ma a can bakin ruwa ne na Lagos wani yake da hanya a wasu shaguna ne wasu kamfanoni su za su ka tattaro kuɗin sai a zo makaranta ta kaza nawa budget ɗinta na wata nawa ne na shekara kaza sai a ɗauko a ba shi kenan yara masu haji su biya yara marasa haji an yi ba su scholarship wannan misali nake mana to wannan zai taimaka ma ilimi da makarantunmu sannan samar da wakati don kula da harkar lafiya yanzu za ki gaudu mana lafiya cikin al'umma ya tashi za shi asibiti dama asibiti mun sani yanzu gwamnati ba ta biyan kuɗin magani ko tana biya za a yi masa aiki ba kuɗin aiki ya rasa yadda zai yi to inda wakati a ce wannan wakati ne na lafiya kawai kula da harkar lafiya da an sami irin wannan shi kenan nawa ne kuɗin kawai sai a faɗi sai a rubuta sai a dokumenti kuɗin ji wakati wani an biya mu wani an mai aiki an kashe kaza an ce mai magani an waye duk wannan wakati na lafiya kawai sunan shi sai abin da ya shafi wakati da ya shafi mai shi kuma wato ainihin da'awa kawai da za a fita muna cikin majalisar sai ana zuwa wajen turancan can neja a musuluntar da mutane za a zuba kudin mai za a je a kwana wanda suka tafi za a ba su kudin abinci su ci a hanya su ban ma iyalinsu nawa ne kudin sai a lissafa sai a ɗauko cikin wakati sai a bayar kawai wannan an ware su wakati na ilmantarwa da da'awa da fita wa'azi wannan haka ko kuma na hudu ka ce a samar da wato santoci na hadda qur'ani qur'ani yana buƙatar tallafi domin mai yin shi sai ya zauna ya tsare kanshi daga yawuce-yawuce da harkar waya da komai don ka tsare shi zaka ba shi ci zaka ba shi sha ka ba shi lokaci shekara 1 2 3 ka ga hadda ce qur'ani ko da hadda ce ba amma ka bar shi yana yawo da sunan bara gararan ba ko ka bar shi ya je gida ya dawo abuwa sun bai yawa ina zai iya wata hadda yana da yana shiga yana gida abuwa to a ce an samar da santa sai a duba nawa ne kuɗin abin da za a rika ci na karatu na ɗalibai sai a ware su miliyan kaza miliyan shi kenan shi ma sai a kira shi wakafi na hadda qur'ani ko kuma a ce wakafi na kula da marayu ko kuma zawarawa wanda suke wato matan da zawarawa ko an sake su ko an mutu an bar su ko an kashe mazajensu kamar yadda ake fama din nan sai a ce wakafi ne kawai na waɗannan da abin da aka samu a wancan kamfani na wakati ko shi a ta wuri kaza ko kuma a waccan kasuwa ko a waccan rumfa to a zo a haɗa su a kula da marayu kaza da aka mutu aka bar su to shi ma sai a ce wannan wakati ne na wannan kawai ko kuma a ce wakati ne na gina rijiyoyi ƙauyuka da wuraren da babu ka je ka ga wasu wuraren yadda ake fama mace ka ga tana jin ruwa za ka tausaya mata ko ka ga ta ɗauko ruwa a jarka a kanta can wani jeji irin wannan an ware wakati na gina rijiyoyi kuma na gaske rijiyon ba wanda za a yi ba kwana biyu uku su kashe shi ma duka kaga wakafi ne wanda zai samar da wato wani abu na rada. Yace duka abin da mawadata da yan kasuwa da masu alkhairi za su himmantu da shi na kofa ta alkhairi na wakafi mai girma, to wannan zai iya zama wakafi kuma zai zama masdari na samun lada mai dorewa a nan duniya da ko bayan mu cinya mutu gobe kiyama ladan ya ci gaba da samuwa. Wannan su ne awqaf, ba kawai wakafi mu tsaya masallaci ba, masallaci saboda hadisi an ce wanda ya gina masallaci za a gina mai gida aljanna. To inda bukata ko amma ba bukata an gina masallaci a wuri, wannan kudin je ka yanzu je wani ko shekara jiya muka je wani zai toshe hanya. Muka gaya mishi kai gaida za ka bar wannan a fitar da kafa goma hanya ce da sunan wakafi. Duk sanda mutane suka fita wurin me zai samu? Lada. Kullum mutanen da suke bi suna wucewa har iya rayuwar shi yana nan sunan shi wakafi. Da mutanen mu su ba su fahimta. Sai kenan zai toshe hanya saboda ɗan fili kawai ne. Filin da nan ya samu ƙasa kenan zai bata, wannan ko da ya ware ma kanshi tashi ce ba ta magadansa ba ce. Yanzu ya toshe hanya zai keɓance in ya mutu wannan wurin ya zama na magada shi kenan, amma da ya bari an fitar da hanya ta zama ita ce tashi. To abin da ya muka kasa fahimta kenan. Darasi na kusa da na ƙarshe na takwas ƴan uwa shi ne zamani na wannan zamanin da ake ce ma al'asarul hadis shi ne wanda yake da nahu ru'ya mustaqbala. Ya kamata a ce kullum ƴan uwa muna da future a rayuwarmu, ba kawai nan muke kallo yanzu yau me zan samu me zan kashe ya zan rayu, a'a aya so a tsari na musulmi zama kullum yana da future tunani na me gobe mu za ta haifa mana. To a cikin tsari na yanzu na wakafi banda wannan asusun gudunmuwa na wakafi, to su ko sanaje wannan wato ana hawwala wakafi ne daga mutum ɗaya irin na da cewa ka ce makaranta ta ce masallaci na ne, a'a shago na ne, gida na ne na ba wakafi kai ta in ba sa a shaɗan ya shiga alo da wato asusun gudunmuwa na wakafi kila na neman miliyan ɗari wani business ne za a yi na wakafi na wata na wani business miliyan goma za ta yi ba za ta yi ba, amma kai miliyan goma gare ka, wancan miliyan ɗaya gare shi, wancan miliyan biyu, wancan miliyan ashirin, wancan miliyan hamsin, ko mai miliyan hamsin ba zai iya wani business ɗin ba, amma haɗi da nawa da naka duk muka haɗa aka haɗa miliyan ɗari business ɗin zai yi ko ba zai yi ba, ya zama kamfani. To abinda duk aka je ana jiyo wannan kuɗin abinda suke samuwa a zo ana ta ayyukan alheri da su, wancan da muka faɗi a baya ɓangaren ilimi ne, ɓangaren lafiya ne, ɓangaren da awace, ɓangaren waye, ɓangaren ƴan gajeru ne, kuɗin da ake samuwa miliyan ɗari an ci miliyan goma riba. Wannan miliyan goma ita ce ne, ita ce za a yi amfani da ita wajen ayyukan alkhairi. Ni mai miliyan ɗaya yana da lada ko ba da shi? Mai miliyan goma yana da shi ko bai da shi? Rabawa za a yi. Da ni kaɗai ne ba zan iya yi ba, amma mun haɗu to yanzu a zamanance yanzu da yawa manya-manyan awqaf da kuke gani a Makka ko Madina ko su garuruwan irin su Dubai, irin wannan sun sanadiqul waqfiyya ake wanda su ya kamata ƴan uwa mu dawo mu yi mataki tun daga gida. Wannan na miliyoyin mu za ku yi abu ku fara da ƙarami, ya za mu yi a masallacin mu na unguwar Bako take unguwar Wambai ko, ya za mu samar da wani sanduqul waqfi wanda yake za mu samar mai ta tara kuɗi da mai nauyi da mai nauyi kowa ya saka, amma dukkan su na asusu ne na gudunmuwa ba na wai so kake kai abin ya dawo maka ba saboda lahira kake ma. Sai mu yi wannan mu gwada mu gani to wannan da sharuɗa da komai da za a zauna a sa kuma aka yi abin da yake ka hanya ce ta zamani da ya kamata mu tunanin ta. Abu na biyu ƙarƙashin wannan shi al-awqafu wa taknolojiya, awqafu na zamani amma a mahanga ta me wakafi da fasahar zamani. Wannan fasaha ta zamani da ake takama da ita AI take kowa ko ya za a tsara kaza, ya za a sami kaza, ya za a komai a rubuce a lissafe yadda ba ƙwallon da za ta talwanta, an tsara wannan kudin ya za a dinan din su to a tsara su a saka su akan computer yadda lokaci guda kini da nake da miliyan 1 ni ma zan rika kaini a tura ma kai ma